له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwarmu da ku a wannan yammaci na Asabar 1 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na 27 ga watan 5 shekara na 2017 miladiya domin fara karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci na Masjidus Sahaba a unguwar Sabuwar Jihar A a nan cikin garin Bauchi kofar gidan mai girma sarkin Zol Alhaji Muhammad Rabiu kamar yadda muka saba aiwatarwa a kowane shekara idan ƴan uwa za su iya tunawa shekarar da ya gabata muna nan dai cikin Suratul Baqara wanda mun kakare karatun mu kusan aya na 232 ko da 3 wanda yau dai za mu tashi ne a farkon aya na 233 a cikin wannan sura Suratul Baqara wadda Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa inna afzuha baraka wa tarkuha khasara wa la tastati anha al-batala wato haddace wannan sura ko yawan karanta ta akwai albarka a ciki barinta akwai hasara waɗanda suke masu alaka da bokanci ba za su iya da ita ba saboda haka ne kamar yadda muka saba aiwatar da wannan karatu a kokarin fassara alqur'ani da uwansa ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yake kyautattu na bakin larabci za mu ci gaba da yin haka fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aiki da daidai ne Allah ya ci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد وعلى المولود يرزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا وعلى الوالد مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح
subhanahu wa ta'ala yace wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayni kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wal walidatu iyaye mata yurdi'na auladahunna su shayar da ƴaƴansu wanda suka haifa hawlayni kamilayn wato shekara guda biyu cikakku liman arada an yutimma ar-rida ga wanda yake son ya cika shayarwa wa alal mawludi lahu ga wanda ko aka yi mishi haihuwa rizquhunna shi ne ciyar da su wanda dan wa kiswatuhunna ya tufatar da su bil ma'ruf da ya kamata la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a daura ma wata rai sai abinda take iyawa la tudarru walidatun biwaladiha ba za a cutar da mahaifiya ba saboda danta wala mauludun lahu biwalad haka ba za a cutar da mahaifi ba saboda dansa wa alal warith mithlu zalik haka shi ma mai gado kwatankwacin haka fa in arada fisalan idan sun dauki niyya wato ainihin yaye wannan dan an taradin minhuma game da yarjejeniya a tsakaninsu wa tashawurin da tattaunawa fala junaha alaihima babu laifi a kansu su yaye shi wa in aradtum an tastarbi'u auladakum idan ku kuna nufin wato kuna nufin ku ainihin shayar da danku fala junaha alaikum babu laifi a kanku idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf idan har kun bayar da abinda aka nema daga gare ku na ya kamata wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allaha bima ta'maluna basir ku sani lalle Allah madaukakin sarki game da abinda kuke aikatawa yana gani al-imam ibn kasir Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yace wannan aya إنها إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة يتوانا الآية تما فأكس دعينهن إياه ماتا دس شايد دعاء ينسو شكتشا سايروا وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك وتشترى بيوني بذاء إلى أتريد ونشاير وابئن يذوبا ينسو ما لميد جامعه sun tafi kan cewa la yahrimu min ar-rida'ati illa ma kana duna al-hawlain wa tubabu abinda zai haramta mutum game da wanda ta shayar da shi sai in shayarwan ya kasance abinda bai kai shekara biyu ba wato mutum ya shayar da ai mace ta shayar da yaro ko da ba danta ba in ta shayar da shi lokacin na kasa da shekara biyu to ya zama muharraminta kuma ya zama muharramin ɗayanta saboda haka yanzu da shi da ɗanta kusan abu ɗaya ne yadda ba zai aure ta ba haka ba zai auri ɗayanta ba to sai malamai suka ce falawurta da al-mawludu wa umruhu fawqaha fala yahrim da za a shayar da yaro ya wuce shekara biyu to ba zai zama muharramin ta ba domin bai sha nono a lokacin da yake buƙatan nono ba al-imam at-tirmidhi Allah ya mishi rahama yayi babu yace babu ma jaa anna ar-rida'ata la tahrimu illa fi as-sighari duna al-hawlayn babin da ya kulla yace wannan babu yana gwada cewa ba zai taba zamowa muharrami wa mace ba in ta shayar da shi ga wannan yaron bayin kasa da shekara ne sai ya kawo hadisin ummu salma Allah ya yarda da ita tace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yahrimu min ar-rida'ati illa ma fataka al-am'a fi as-sadi wa kana qabla al-fitan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace shayarwa baya haramtawa sai abinda yake ta cikin hanji wato kuma aka shashi daga kan wato hantsa na mace kuma an yi haka ne kafin a yayi yaro saboda haka kenan idan aka yi dubi da wannan zance za a ga cewa mafi yawan maganganun malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka biyo bayansu fatawassu ita ce anna rida'ata la tahrimu illa ma kana duna al-hawlain kamilain wato shayarwa ba zai taba haramtawa ba har sai ya zama an shayar da yaro ne kafin cika shekara guda biyu duk abin da ya zo bayan shekara guda biyu wannan ba zai haramta ba shine maganan ummi salma da tace annabi ya ce illa ma kana fi sadi sai yaron ya kama hanta domin yaron da yake kafin shekara biyu shine zai iya shan nono ta hanyar ya kama nonon mahaifiya wato ya sha nonon ta a wannan lokaci idan ya dara wannan shekarun shi ma zai ga kaman abin ya masa bambara kwai al-Imam al-Qurtubi Allah ya mishi rahama sai yake cewa haulaini da aka fada anan ay sanataini kamilaini ana nufin shekaru ne guda biyu cikakku wajida bil kamali amma an masa tabaibayi da cewa cikakke da aka ce haulaini sai aka ce kamilaini aka ce wato cikakku kenan li'anna al-qa'ila yaqul uqimat indana fulan haulaini domin akan samu mutun yakan ce wani ya zauna a wurin mu shekara biyu wa huwa yuridu haulan wa ba'da haulan akhar yana nufin ya shekara daya ya shiga wani shekara amma dai bai gama cika ba shi ma duk ana kiran sa shekara biyu domin yanzu a cikin shekarun mu ai mutun akan samu an haife shi ne a watan goma a wata shekara to amma idan ya tashi da safin shekarun sa inda ya shiga wata shekara yayi haka da ita ko bai kai watan goma ba to sai sa ke Qur'ani yace to shi an haɗe hada da kamilaini cikakku falfal wato yaron ya cika shekara biyu tun ba wai irin shekaran da akwai saura wata biyar ko ta bakwai duk a hada a ce shi ma shekara ne an fahimci maganar ko wannan shine maganar al-Imam al-Qurtubi yake cewa wato al-Imam Malik yace wastanbaqa Malik rahimahullahu ta'ala ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين وتسيء شايد ديار وتؤبليك مشكرا بلاديو لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة ومن ذاك شايد ديار شكرا بوتككيا تشاير وتارق تاينكي ولا رضاعة بعد الحولين مؤتبرة بذا إلى أكريد دكا ونشار وندع كما يارو باين شيكرا غدا ديوبا هذا قوله في موطئه ومشين مغنى وتؤينه الإمام القرطبي وروى شعبة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما كان في الحولين يتعى النبي أتباع أو كان شاير وشاير واني سي وندع كيشي أتكي شيكرا غدا ديوبا حكى الإمام wato dara kutni ya rawaita al-imam ar-razi a cikin tafsiri sai yake cewa al-maqsud bi tahdid hawlayni huwa anna lirida'ati hikmatun khassa fi shari'a abinda yasa aka ce a shayar da yaran shekara guda biyu domin a cikin shayarwa a shari'ar musulunci akwai wani keɓantacciyar hikima da Allah madaukakin sarki ne kadai ya sani wato shine fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa yahrimu min ar-rida'ati ma yahrimu min an-nasab yana haramtawa wato shayarwa abinda dangantaka ke haramta saboda idan aka ce wani danginka ne an haife ku tare da ita kaga ba za ka aure ta to haka idan an shayar da ku tare da ita nan ma za ku dama ka aure ta shine abinda dangantaka ke haramtawa shayarwa ma yana haramtawa الإمام الشوكاني الله يمشي رحمه أتكين تفسير سيتي فإن الله يتي لمن أراد أن يتم الرضاء ذلك لمن أراد أن يتم الرضاء وفيه دليل على أن الإرضاء الحولين ليس حتما يتي وانا لألا يتي قوانا يتي نقل يتك شارع سيتي وانا يقول تيوا تك الشيكرا بيوم بادول بني بل هو التمام أنا نقل دي يتكا ويجوز الاقتصار على ما دونه أما باب ليفي a taƙaitu a kan abin da yake ƙasa da haka Allah ya ce walwalidatu iyaye mata alwalidatu za mu ga ismul fa'il wato waɗanda su ne suka yi haihuwar ke yurdi'ina auladahunna su shayar da ƴaƴansu al-irda shayarwa ai abu ne sananne a wurinmu idan an ce auladahunna an ambaci maza wanda ya ƙunshi maza da mata kamar yadda Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum
اللهم في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين. كذا أشار الله يوصيكم الله في أولادكم. الله ينعمك وصيتي جميل يا أم حسين من جايب بنجر المذا. ما تيجي للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن أولاد يا شافوا مذا يا شافي. wato mata kamar yadda anan Allah ya ce wal walidatu yurdina auladahunna kar a ce kawai maza ne za su shayar hadda mata Allah madaukakin sarki ya ce su shayar da ƴaƴansu wannan da mu ga alaman jumla ce kabariya amma ma'ananta umurni ne wato kamar tana cewa tana ba da labari iyaye mata su shayar da ƴaƴansu ko suna shayar da ƴaƴansu wato shekara biyu cikakku amma dai ana ba su umurni ne cewa idan suna so su cika cikakken shayarwa to su shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini, an ce al-haul shine as-sana wato shekara kenan, ana nufin watanni guda 12 wata da take sama. Sai Allah madaukakin sarki ya karfafa ya ce kamilaini wato cikakku, kar a samu tawaya in dai har ana son liman arada an yutimma ar-rida, ga wanda yake so ya cika shayarwa. Wannan liman arada an yutimma ar-rida alama jar wal majrur wanda shine muta'alliqun bi mahzufin wato wanda shine khabar mubtada, yadda zamu kaddara zancan shay ya zama zalika kenan, wato zalika liman arada abun nufi ga wanda yake nufin shayarwa cikakken shayarwa. Sune suwaye suke nufin shayarwa? Sune alwalidatul murdi'at, wato su iyaye mata da suke ainihin wato shayarwa din. To anan abu biyu za mu yi akari da shi. An yi amfani da kalmar arada, aradan nan sai kuga yana nufin kaman wani mutum guda ɗaya ne, sannan kuma da Allah yake wato liman arada an yutimma ar-rida'a ya mai da damirin ya mai da shi na namiji da yake arada, wanda kuma yana yi da mata ne. To wannan an yi la'akari ne da lafazin man da ya zo a baya liman, inda man ɗin da na namiji ne, sai aka ce arada in yana nufin kaga ba namiji ne mai shayarwa ba, mace ce take shayarwa. Saboda haka wato za mu ga yana zai kasance ya yi ta'alluki da faɗin Allah ya yurdi'ina kenan auladahunna, tunda already an riga an bada lamirin mata, an ce wal walidatu yurdi'na, wannan shine lamiri na mata. Aka ce matattaki wato iyaye mata su shayar da ƴaƴansu, can gaba sai aka ce liman arada ga wanda yake nufi. To kaga wannan da ya kamata a ce idan sun yi nufi susuwa su matattakin, to sai zama ma'anar kawai shi ne alwalidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ata min al-azwaj, wato su iyaye mata su shayar da ƴaƴansu shekara guda biyu cikakku ga wanda yake nufin wato a cika masa shayarwa cikin mazaje. An fahimci haka? Wato kenan kaman a wurin shayar da ƴaƴan ana itibarin maganan miji yana da ƙarfi, wato inda ya buƙaci a shayar masa da ɗansa har zuwa wannan lokaci, to lallai ya kamata wato a yi la'akari da maganarsa. Saboda haka tunda an ambaci macen an riga an yi bayani akan shayarwanta, to ba a taƙaita ba don kar ta ɗauka haƙƙin shayarwan nata ne ita kaɗai, sai aka ɗan kutso da namiji aka ce liman arada an yutimma ar-rida'a, wato ga wanda yake so a cika masa shayarwansa. An fahimci magana? To saboda haka nan za mu ga akwai murdi, akwai murda alahu, akwai mai shayarwa, akwai wanda ake shayar masa. Abinda zai karanta mana wannan maganar shi ne faɗin Allah da ya ce fa'in arza'ana lakum fa'atuhunna ujurahunna, a suratu talaq ya ce idan suka shayar muku su matan kenan, fa'atuhunna ujurahunna, ku kuma ku basu ladan da kuka yi a babin shayarwa. Ashe kai ma kana da abun faɗa wato akan haka, saboda haka ayan ta shafi namiji ta shafi ita mai shayarwa. Man arada an yutimma ar-rida'a, wato wanda yake so a shayar masa da abin da jinjirinsa cikakkiyar shayarwa wanda babu tawaya a ciki, to a shayar da yaron nan ya cika shekara ainihin wato guda biyu. To amma kamar yadda muka faɗa a farkon zancenmu, wannan baya gwada cewa wato dole ne sai an shayar da yaron nan ya cika shekara guda, ya cika shekara biyu a wajen shayarwa. Amma dai a cikin shayar da yaron wato shekara biyu akwai matuƙar hikima mai girma. Lallai idan aka shayar da yaro wato shayarwa ya cika shekara guda biyu, to akwai hikima wanda take mai girma, wanda take bayyana wato game da shayar da wannan yaro shekara biyu, ta yadda yakan samu cikakkiyar ƙoshin lafiya, sannan kuma yakan samu wato waɗansu abubuwa waɗanda suke sinadarai masu ƙarfi wanda suke hana jikinsa wato ainihin kamuwa da waɗansu cututtuka waɗanda suke attacking ɗinsa a lokacin yana ƙarami, to amma idan yana shan nonon mahaifiyarsa kuma har ya kai shekara biyu yana sha, to lallai fa yakan samu wato ainihin yakan samu kariya sosai daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka sai Allah ya ce wa alal mauludi lahu, al-maulud wannan ismu jinsin ne, wato abun nufi wanda aka yi masa haihuwa ɗin, wanda aka haifa mishi yaro, wato idan yana son a shayar masa da wannan yaro kamar yadda wato ya buƙata wa alal mauludi lahu, to rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, shi wanda aka yi masa haihuwa wato miji kenan, to wajibi ne a kansa ya ciyar da su, shi ne rizquhunna, wato nafaqatuhunna wa kiswatuhunna, sannan ya tufatar da su bil ma'rufi da ya kamata. La tukallafu nafsun illa wus'a, Allah baya daura marai sai abinda wato take iya ba, duk abinda kaza Allah ya ce kai to ya san za ka iya shi. La tudarra walidatun biwaladiha, almudarra wato kada a cutar da mahaifiya saboda ɗanta. Abinda ake nufi da almudarra shine talabu ma yadubul ghaib, ka nemi hanyar da za ka cutar da ɗan uwanka. To saboda haka abinda ake nufi a nan, wasu malamai suka ce wato ana nufin kada a ɗaura wa mahaifiyar abinda zai cutar da ita saboda ana kallon maslahan yaro a wajen shayar, wato ta yadda za a iya ɗora mata shayar da yaro sama da ƙarfinta ko sama da iyakanta. Sannan kuma shi ma mahaifin kada a cutar da shi wato sama da saboda ɗanta, a ce an samu rabuwa tsakanin miji da matan, saboda haka sai aka ce to uwan za ta shayar da yaro, saboda haka sai aka ce nawa za ta shayar da shi yanzu a cikin shekara biyu, sai ta ce miliyan biyu misali, to kuma shi yana nan Allah sun ta hanyar hudu mu hamsin, ka ga yanzu ana so a cutar da shi dan ɗansa dan kawai ya haifi ɗa, yanzu ana so a ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa. To shi ne Allah yake duk baya buƙatan haka, kada a cutar da uwa saboda ɗanta, kuma kada a cutar da ɗa wato saboda kada a cutar da uwa mai mahaifi, kada a cutar da shi saboda wato ɗansa. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladiha wa ala alwarithi mislu dhalik, wa ala alwarithi wannan khabar ne muqaddam, mislu dhalika shine mubtada muakhkhar, wato abinda ake ishara gare shi shine dai arrithu wal kiswatu, wato abin nufi anna ala warithi almawlud mislu ma ala abihi min alnafaqati wal kiswa, wato wanda yake mai gado wanda zai gaji mahaifinsa yana da kwatankwacin abinda wato yake kan babansa na ciyarwa da tufatarwa, wato ko da za a kaddara cewa yanzu baban ya rasu, to mai gado ne yana nan da abin da yake kan mahaifinsa lokacin da yake nan wajen ciyarwa ko tufatarwa. Ayin a rana fisalin an tara min minhu ma wa tashawurin falali na ha alaihi ba, alfisal abinda ake nufi da shi alfitar, wato yaye ke ayin a rana fisalin, wannan yana komawa ne kan mahaifi da mahaifiya. Idan mahaifi da mahaifiya suna son su yaye ɗansu, wato ya zama yanzu ya riga ya cika shekara biyu ko bai cika ba da ɗan saura suna so su yaye shi, to Allah ya ce babu laifi ya zama an tarabin minhuma, wato a samu yarda a tsakaninsu. Saboda haka dole ne kowane ɓangare a samu aniniyar ɗansa. Idan mahaifiya ta yarda za ta yaye ɗanta ba tare da yardan uban ba, to shari'a ba ta yarda ba. Idan uba ya ce a yaye ba tare da yardan uwan ba, to shari'a ba ta yarda ba. Saboda haka ta ce lallai wato an taradin minhuma, a samu yarda a tsakaninsu, wata shawuri kuma da tattaunawa, wani ya ce ka za to kai da kace a yaye nan ne me kace ganin ne dalili ne maslahan yaye dan a yanzu, ya ce eh maslahan yaye dan a yanzu saboda kaza saboda kaza saboda okay to na fahimta, shi ke nan magana ya kare. Ita ne ta ce ya kamata a yaye yaron nan, shi kuma ya ce a bai kamata ba, ku sai tambaye ta ba wai dai karfa karfa ba, ya gwada cewa to ɗana ne ba, yanda na ce a yi dole ka za a yi shi, a nan duka kuna da abin da dai zane da shayarwa, idan ka ce ka shayar da shi ta yadda kuma ba ta ba shi nonon ka ga aiki ya same ka, ita ga dama ya sama ƙarya ta ce ya ci shan nonon ta bar nonon ya kumbura, sai a ce sai ka so nonon shanu ka ga nan wani aiki ya same ka. ce idan ka so madaran gongoni ne a rika ba mu yaro to ai sai aka ce ana buƙatar ku tattauna ku fahimci juna idan kun fahimci juna to Allah ya dauki kin sarki yake babu komai ai babu laifi akan iyayen su yaye dan koda bai cika shekara biyu ba sun ga dacewa haka wa in aradtum an tastabi'u auladakum wato idan kuma kuna so ku nemo wanda zai zo ya shayar muku da wannan dadin wannan fala junaha alaikum nan ma babu laifi akan ku idza sallamtum in kun ba da ma ataitu wato abinda kuka bayar an gane ko bil ma'ruf ne ya kamata ma wanda kuka yi yarjejeniya da ita za ta shayar muku da wannan yaro an yi magana akan shayarwa wanda uwan yaron za ta ko kuma ka dawo wanda yanzu ba uwan yaron bane za ta ana magana da ayi istirbani wato talabul riba za a nemo mai shayarwa wanda zai zo ya shayar to wannan Allah ya ce babu komai in kun gama daidaitawa akan wata ne za ta zo ta shayar da yaron amma kuma an tabbatar an ba ta abin da aka yanke na ya kamata Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa'lamu ku sani annallahi ma ta'maluna basir Allah ku ji sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani kuma zai muku saka to lallai a wurin shayar da wato da ka akwai hikimomi mai girma kwarai da gaske da yasa Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma iyaye mata su shayar da wato ƴaƴansu wanda hikimomin zai iya komawa kansu zai kuma iya komawa kansu ƴaƴan da aka shayar da su domin lallai shayar da ƴaƴa wato nonon uwayensu yana daga cikin abin da yake mafi girma wanda zai taimake wato ainihin shi wannan yaro da za a shayar da shi sannan kuma ita ma uwan ta karan kanta wato wannan din zai taimake ta kwarai kwarai da gaske ta yadda masu bincike a wannan lokaci sun yi bincike kwarai da gaske akan fa'idan shayar da yaro da kuma fa'idan wato da uwan ita ma take samu lallai in har mahaifiya tana shayar da ɗanta to lallai wato takan samu rabuwa takan samu nisantar da kanta daga ainihin kansan nono da kuma kansan mahaifa domin shi kamar yadda suka faɗa cewa wato kansan mahaifa yana haihuwa ne daga hanyoyi daban-daban amma dai lokacin da take da ciki to wannan mahaifan dole yakan buɗu wato idan ya buɗu kuma ta zo ta haifi wato wannan yaro ba zai koma kan yadda yake wato ta daɗi ba har sai idan an samu tana shayar da wannan yaro idan tana shayar da wannan yaron to mahaifan zai rika tsukewa har ya koma yadda yake amma idan ya zama ba ita ne mai shayar da yaron ba to zai jima ko kuma zai zauna a wannan hali na tsawon lokaci mai yawa wanda kuma hakan zai iya ba da dama ma ainihin wato shigan wani abin da yake na jams ne ko makamancin haka har wannan mahaifantan ya kamu da wato irin wannan cuta sannan kuma kansan nono shi ma na iya samun ta saboda sakamakon rashin shayar da wannan yaro wannan yake gwada cewa lallai in har dai ba wai wani lalura ne ko dalili ba wanda ya shafi lafiya ko makamancin haka na ta samu shawari daga ɓangaren likitoci to ta shayar da yaron ta shi ya fi mata alheri shi ma kuma yaron idan da har za a samu a ce wato a shayar da shi to lallai wannan yaron zai samu lafiya kwarai da gaske wanda bincike ya gwada cewa wato yara suna iya kamuwa da ainihin wato cuta irin na cutar sugari tun suna yan ƙanana sakamakon ba su nonon shanu da ake yi irma innan nono na gwangwani wanda yakan zama wato yana da matsala game da lafiyar su waɗannan yaran saboda binan ɗin jikinsu galibi ba su yi ƙwarin da za su riƙa karɓan waɗannan nonon ba saboda nonon shanu yana da irin nasa abubuwan da yake ɗauke a cikinsa ko cholesterol masu ƙarfi waɗanda suke ba lallai jikin yaro ya karɓi wannan ba sai kuma suka ce abin ba maki idan da yaron kuma zai shekara biyu tun idan aka ba shi wannan madaran kuma ba zai masa wani illa ba idan ya shekara biyu furtum an bashi kuma daga nan kuma jikinsa na iya karban wannan madaran sharu din kuma ya zauna lafiya ba tare da matsala ba. Amma idan kafin haka ne kuma to in ya karba kuma zai sababa masa cuta. To kaga wani iko na Ubangiji da ya ambaci cewa wato a shayar da yaron abin nan shekara biyu cikakke saboda wato ainihin hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya tsara na wato ainihin jikin ɗan adam wajen ya karɓi abin da Allah maɗaukakin sarki wato ya tsara masa. Yana daga cikin fa'idoji da ainihin wato malamai suka ambata wanda yaro zai samu wato idan an shayar da shi nonon mahaifiyarsa, wato zai samu wani kariya a jikinsa daga waɗansu wato virus da kuma cututtuka waɗanda za su iya attacking ɗinsa irin wannan ainihin wato lokaci. Sannan kuma shan nonon mahaifiyarsa zai ƙara wato zai taimaka ma haɓakan jikinsa akan lokaci ba tare da ana samun tsomewa ko kuma ainihin wato ramewa ba. Sannan kuma shan nonon mahaifiyarsa wato yana taimaka masa wajen numfashi mai kyau, bari rika samun takurallen numfashi ba. Sannan kuma yana taimaka ma yaro wato ainihin ya kare shi daga cuta irin wanda yake saurin kashe yaro, wato irin cuta wanda yake mufaji wanda zai zo take cike na kaga wato rayuwar yaro ya tafi. Sannan yana kare wato ainihin yaro daga dukkan wani abin da ya shafi wato kansa musamman dai a wannan shekaru wato na farko. To ita kanta mahaifiya kamar yadda muka faɗa yana ba ta kariya in tana shayar da yaron nan daga ainihin wato cutar kansa na nono da kuma cutar kansa wato na ainihin wato mahaifa. To ala ayyati halin dai a cikin wannan aya za mu ga cewa akwai fa'idoji masu tarin yawa. Na farko, wajibi ne mahaifiya ta shayar da ɗanta, domin Allah ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna, wato iyaye mata su shayar da ainihin wato ƴaƴansu. Sannan abu na biyu, Allah maɗaukakin sarki yana tausaya wa halittunsa musamman mahaifiya da ɗanta, domin ya umarce ta da ta shayar da wannan yaron tare da wato yayin shi ta shayar da shi har zuwa yayansa, wadda yaron a bisa fikiran yadda aka halicce shi in bai samu wannan nonon ba to lallai jikinsa sai ya gwada sai ya tabbatar da cewa wato lallai bai samu wannan kulawan ba. Sannan kuma shayarwa cikakkiya ita ce a yi ta a cikin shekaru guda biyu, wanda wannan wurin yana da matukar mahimmanci. Yana cikin abin da ya sa yara na da wato suka fi yaran yanzu kwari, wannan na daga cikin sabubba shine yaran yanzu ba a shayar da su cikakkiyar shayarwa musamman ga mutumin da yake da matattake guda biyu kuma aka yi rashin sa'a matan suna gasan aiwa. Saboda wannan idan ta haifi yaron ya wata tara yake mai da sabon ciki, saboda haka yaron na watansa tara ne yanzu bai isa yayin kwari ba, kuma nonon da zai zo ya rinka sha ba nasa ba ne, domin ana samun wani ciki nonon matar yanzu ya koma na ɗan da yake ciki. Saboda yanzu wannan ɗan da yake ciki akwai bututu na cibiyarsa wanda ke haɗe da jikin ita wannan mahaifiya, wanda duk abin da take ci ta nan yake zuwa masa. Saboda nonon da kuma yake taruwa wato abin da a hantsanta shi kuma nasa ne, wanda kuma wannan nonon da zai taru ba har sai wato ya kai lokacin da an doshi lokacin aiwarsa da wata biyu ko wata uku, sannan wannan nonon shi kuma ya taru. Saboda yanzu ya gama cin abinci ta hanyar wannan cibiya ɗin, saboda ya fara shirye-shiryen da ya fito. Saboda haka in ya fito yanzu ga nonon yana jiransa a waje. To sai ya zama nonon wani ne shi kuma ake kokarin a rinka ba shi wanda yake waje. To galibi a galibin lokaci in yaro yana shan wannan nono to maimakon ya yi kiba zuwa ya karamewa, maimakon ya yi lafiya sai ya rinka rashin lafiya. Saboda haka sai ka ga yaro ya motsi sai ka ga an yi mutuwan wai menene guzuma ne ko ba kwance uwa kwance aiwar guzuma shi ne shi na ɗan na cikin bai fito ba balle a samu wani tabbaci kuma an kashe na wajen shi kuma ya shiga wani halin kaka ni kai to wannan yana daga cikin abin da kamata mata su gane wato su rika shayar da ƴaƴan su nan zuwa shekara guda biyun nan ya fi lafiya gare su kuma ya fi lafiya ga ƴaƴan su wanda galibi mu da a yanda aka aike mu gidajen mu za su ga duka wato tsakaninka da kaninka akwai shekara biyun nan mai kyau sai ka ba shi shekara biyu tas in an ce wannan abin ka ne to ka girbe shi da shekara biyu babu kokonto amma yaran yanzu wani ma kusan za a ciki wata bakwai ne ko takwas tsakanin shi da yayin ka zo da zama za a ciki da yana kai shekara saboda gaskiya na tuttuki ya kamata su yi hankali a kan haka kuma su ma mazaje su sa ido a kan haka ba daidai ba ne ga wani tabbas nan a kashe tabbas a fara tsammanin wani wanda kuma shi ba tabbas ba in yi haka ba a yi ruwan wanda ya fito a mace misali bayan yare kaga ka kashe mawaje kuma shi ma da cikin ya fito bayan yare saboda haka abin da yake da tabbas shi ne ya kamata a ba shi kulawa yaron nan a tabbatar an shayar da shi in ma bai cika shekara biyun ba akwai wanda saboda yana da kwarin jiki kuma yana da girma wato ana ba shi nonon yanzu za a ga ya girma wanda zai iya wadatuwa zai iya cin abinci zai iya shan abin sha shi kenan wanda aka ga haka amma duk wanda aka ga yana da bukata domin wasu malamai sun ce kowa nan zai wuce shekara biyu in dai bukata ya kama a ba shi to amma dai cika shekara biyu nan shi ne abin da ke mafi mahimmanci a cika yaro shekara biyu ta fuskar shayarwa har ya samu ya kwari ya tashi ya rika yawansa ko ina da ko ina kafin a sake samun cikin wani kuma wato shi ma kuma ya zo komi nasa da a tsari shi ma Allah ya tsara masa nasa kada wani ya shiga cikin wato na wani sannan za mu ga cewa da Allah ce kamilaini kamar yadda muka faɗa taukidin lafazi ne wato domin kada a samu tawaya dan Allah mabarkin sarki na kore wato ainihin tawaya a ciki a wani wuri Allah ya yi magana irin wannan da ya magana a kan yin azumi na abin nan na wanda ya je aikin hajji bai sami yanka ba da ya ce fa siyamu salasata ayyamin fil hajji sai ya ce wa sab'atun idza raja'tum tilka asharatun kamila kaga nan ma sai Allah ya ce wato ayi goma ayi bak ayi uku a aikin hajjin an dawo gida ayi bakwai sai Allah ya ce wancanin ka idanun nan ya zama goma nan goma cikakke kenan wato babu tawaya a ciki in ka ga an bace kamil ana nufin abinda babu nakasa cikin sa sannan kuma har ila yau za mu fahimci wani abu a cikin wannan aya shine ya halatta a yayi yaro kafin shekara biyu wannan ya halatta kafin yaro ya shekara biyu ya halatta a yayi shi amma da sharadi shine da shawari da yarjejeniya da yardan uwa da uba domin Allah ya ce liman arada an yutimma rida'a ga wanda yake son ya cika shayarwa to wanda baya son ne ya cika ba kaga yake yankewa wato a hanya ومن الله ما بكون سرقيا فدعا ومنه توسم الإنسان بوالده
توصل من الإنسان بوالده إحسانا حملته ووضعته قرها وأهله وفصاله ثلاثون شهرا
هذا أنا الله مؤتكين سلكي سيتي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا Allah ya ce daukan cikin sa da yayin shi duka wata 30 to kaga kenan idan an ce wata 30 to an haifi yaron a wata 8 da wani abu kaga abin da ya rage bai kai cikakken shekara biyu ba to kaga kenan wato wanda yana yin nuni da cewa a za a iya yaye yaron nan kafin wato shekara biyu saboda anan an ambaci cewa aihuwansa da yayewansa wato ainihin a shekara biyu to sai dai wani lokaci cika abu yakan zama wajibi wani lokaci kuma cika shi bai zama ba wajibi ba kamar yanzu mutumin da ya nuna su ana wato sallah kuma amma an tsere mishi da raka'a ɗaya ko biyu to idan aka yi sallama shi ne sallama ya gama ko ya tashi dole ya ciku sai ya ci koko ba za mu irin cika wani dole ne amma a direktu ba san mu ma ta ta ko sa a cin mu wato ku cika to ka ga wannan cika wani irin sa dole ne amma wannan cika wanda aka ambata a nan to ba dole ba ne sai dai wasu malamai sun ce su suna ganin da za a yanke a ce ba dole ba ne sai an yi la'akari da yaro dole ne a dubi yaron yanayin haɓakan jikinsa yanayin lafiyarsa idan yana da bukatun sai an cika masa shekara biyu ko dole ne a cika masa don kuma bai da bukata ta wannan kuma shike sannan wanda yana yin nuni da cewa har ila yau ayan tana gaba cewa ba kyauta ne ga mahaifin shi domin Allah ya ce wa alal mawludi ga wanda aka yi mishi haihuwa sakin malamai sun yi istinbatin wannan aya tana yin nuni da cewa wato shi yaro wato baiwa ne ko kyauta ne ga mahaifinsa wannan dai in muka lura za mu ga ya yi kama da faɗin annabi da ya ce anta wa maluka li abika kai da dukiyarka duka na babanka saboda kai kamar an ba da kyautanka ne ga babanka saboda tunda kai kyautanka ne ga babanka to ya kamata ka gane cewa da kai da abin da ka mallaka duk na babanka saboda kar babanka ya nemi wani abu a wurinka ka gwada cewa ba za ka yi ba ko ba za ka bayar ba alhalin kai an ba da kyautanka ne gare shi sannan kuma har ila yau wannan aya yana yin nuni mana da cewa wato wajibi ne akan mahaifi ya ciyar da matarsa da ɗansa ya tufatar da su da ya kamata wannan ƙurfi da aka faɗa ya koma ne zuwa ga tsarin mutane bil ma'ruf da aka ci to ya koma ne zuwa ga tsarin mutane da inda suke zaune da yanayin rayuwarsu idan an ce ciyar da su to idan a nan garin idan ana cin abinci ne sau uku to dole ne sau uku nan da aka ba su abinci karyawan safe da kuma abincin rana da na dare shi ne al'ur ma'ruf a nan in kai haka ka kyautata ma idan ka biyo wasu wurare kamar su Ghana waɗansu abin nan sau huɗu ake ci akan ci da yamma zai da haka kaga in ka aure wani wurin sai ka haɗa har sau huɗu yamma zai da haka ya ci da yamma to kaga ka je ka bayar sau huɗu shi ne ka yi bil ma'ruf wato zuwa wurin su ke an fahimta ko sau da haka an kira ma'ruf a Qur'ani ana mai da mutum ne zuwa ga yanayin bi a wurinsu wato yadda ake a wurinsu to ana nufin haka ake so ka yi to sai kuma har ila yau ayan tana gwada cewa ana la'akari da maganar ita matar mahaifiya sama da maganar miji a wajen takaddurin arziki da kisuwa kuma ana la'akari ne da maganar wato a wurin shayarwa an fi la'akari da maganar matar a wurin kuma tufatarwa da abin nan shi kuma an fi la'akari da maganar wato ainihin shi namiji saboda shi ne zai nemo ya kawo abin da zai bayar dole ne a kalli shi ya yi samun sai yake tunda Allah ya ce
liyunfiqu sa'atin min sa'ati wa qad qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
وقال آية النبات اللي ينفق ذو ساعة من ساعة وان يكي بيلواء الشير والبدن الوانس ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آتاه الله wannan kuma ka kunta ta'addikin sai ciyar da gudan abin da Allah madaukakin sarki ya ba shi layu kallifin Allah nafsan yamma Allah zai daura ma rai sai abin da wato ya baka wannan yana gani cewa a wurin ciyarwa da tufatarwa da Allah ya ce wajibi ne mahaifi ya yi dole ne wato a yi la'akari da yanda yake samu ba za a daura miki abin da wato ya fi karfinsa ba sai sa ma Allah ya ce layu kallifin Allah nafsan illa wus'aha Allah ba ya daura marai sai abin da take iyawa wannan dai ya ila yau yana yin nuni da yadda Allah yake tausayin bayi kuma duk lokacin da zai daura musu abu ya kan yi la'akari da yadda kowa yake sai sa cikin ayar sai aka ce la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi walad to min tabbatar da ka'ida ta la darara wala dira wato babu cuta babu cutarwa so da haka kar a cutar da miji saboda ɗa har a cutar da mahaifiya saboda ɗa sannan wannan yana yin nuni da cewa wajibi ne a ciyar da wato wajibi ne ga wanda aka yi masa wato aiwa ya ciyar da wanda yake alwaris domin Allah ya ce wa alal waris mislu zalik wato idan aka ce yanzu an mutu an bar mace kuma an bar ta da ainihin wato ciki na ɗa wanda za ta haifa su kaga wannan ɗan yana da buƙatan wato ciyarwar mahaifinsa da tufatarwar mahaifinsa a lokacin da aka haife shi to kuma shi yanzu ba ɗa ba sunansa magaji domin shi ya zama alwaris wato yana cikin wa'inda suke masu gano so da aka to ciyar da wannan wato a ciyar da ita wannan matan an gane don ta shayar da wannan yaro ya zama dole sarrafa ko da a dukiyar da aka bari to za a ci da ita domin shayar da wato ainihin wannan ɗaɗin sai sai aka cewa alal warisu mislu zalika wato shi wanda zai yi yaro shi ma yana da kwatankwacin abinda aka ce a ciyar wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna sarrafa shi ma magaji dole ne a ciyar da shi wato ainihin a tufatar da shi sannan har ila yau abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe shine ya halatta wato mutum ya nemo mai shayar da ɗansa wato ya zama ba uwar yaron ne za ta shayar da shi ba kuma Allah ya ce in aradtum an tastabi'u auladakum fala junaha alaykum idan mahaifiyar ita ta nemi haka shi kuma mahaifi wato ta nemi ita za ta sha da ɗanta shi kuma mahaifi ne ce a'a bai yarda ba to a daidai nan ba za a yarda da abin da mahaifin ya nema ba dole a tilasta masa ya yarda mahaifiya yaron ta shayar da shi don ayar da ita ta fara ta ce walwalidatu yurdina auladuhunna su aka ce su fara shayarwa in ka ga ba a bar musu shayarwa nan ba to an samu wata matsala ce wanda idan ba za su iya ba to babu laifi kuma sai a zo kan wato maganan da ake cewa da Allah yake cewa wani aradtum an tastardi'u auladakum saboda haka idan aka ce to yanzu ita matar ne ta ce ba za ta shayar da yaron nan ba sai dai a biya ta ita ba za ta shayar da yaron ba duk da tana matarka sai in da ta biya ta sai ka ce to ka yadda za ta biya ta nawa za ta biya ta sai ta ce ka biya ta 100,000 sai ka samu wata mai shayarwa ka ce to ni yanzu ko ke ba za ki shayar mini da ɗana ne ta ce idan shi an nawa ta ce 50,000 to yanzu misali sai ka zo ka ce ma uwar ko kai fa ka samu wanda za ta shayar ita kuma ta ce san ba ta yadda ba ita ce za ta shayar da wannan ɗa to yaya ya kamata a yi malamai suna da magana guda biyu rajihin magana wato yanzu haƙƙinta na ta shayar a bisa tilas ya tashi tunda yanzu abin ya zama na kuɗi ne tunda ya zama na kuɗi ka zama tun dole ne wanda kuma ta sassauci wato a baki shayarwa haka ne kamar yadda muka yi ayan baya in koyar ba a ga in kuka da ku a wajen shiga ta ce ku za ku shayar da ɗa ba sai an biya ta wannan dole ne dana to a daidai irin wannan lokacin ma ka ga haƙƙin ta shayar dole ita ne ya tashi tun da yanzu shi ma abin ya zama na kuɗi so da ka daka duk wanda zai zama maka da sassauci ne wato sai ka bayar ita zai tafi cancanta amma kuma in ka tsananta kuɗi sai a haƙura da ita a nemi wanda take da ɗan sassaucin kuɗi to wannan dai ina ganin su ne abubuwan da wato wannan aya ta ainihin wato ƙunsa sai abu na ƙarshe shi ne baya zamowa abin da ya zama wajibi shi ne wanda duk kuka yi yarjejeniya da ita za ta shayar maka da ɗan to dole ne ku faɗi a nawa ne za a shayar domin Allah ya ce a ba ta dama ta shayar idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf in har kun bayar da abin da aka yi na cewa za ku bayar to wannan yana yin nuni da cewa idan har ayi za an kulla abin da za a yi na wani aiki to wanda ya yi aiki baya da dama ya dawo ne gaba ya ce kuma kara mishi wani kuɗi bayan an riga an yi wato yarjejeniya so sai sai Allah ya ce wato in ma ku riga kun baya sai da ka yarda da an yi abin da za a yi ka riga an biya ku kuɗi ka ga ba ka da dama daga baya ka zo ka ce wato a canja wannan Allah ya ce taqullaha da ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu ku sani الله بما تعملون بصير الله ما أبكي سركي ومدى أبنك في أي كتاوى وكينا جنيكم الذي سركي يكون مسودة أبن لي أي كتا وربدا أبن لي أي كتا آية تكرش
والذين يتمزون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فتولوا عليهم فيما فعلن في
Allah madaukakin sarki yace wannan kuma yake kokarin ku. Wai da wannan azwajin wanda wato aka karbi rayuwar su daga cikin ku kuma suka bar matattake. Ya tarabbasna su matattake su zauna bi anfusihinna da karan kawukan su 14 ashhurin wa ashara. Watanni hudu da kwana goma. Idza balagna ajlakunna idan wadannan kwanaki suka kare wala gunaha alaikum babu laifi akan ku fi ma fa'alna fi anfusihim cikin abinda kun ka aikata game da lamarin wadannan mata bil ma'ruf da ya kamata wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abinda kuke aikatawa masani ne wato Allah yana sane da dukkan abinda kuka aikata kuma zai muku sakamako a kansa na da za mu hada da ayin gaba saboda matsalar tuku guda ɗaya ce akan abin da ya shafi wato abin da ya shafi da ake kiransa ne zaman takaba ne da kuma halaccin ka nemi mace tana cikin takaba ko bai halatta ba wanda da wannan ayin da ayin gaba sai an hada su zancen ya fito ga baki daya wala junaha alaikum subhanahu wa ta'ala yake wala gunaha alaikum babu laifi akan ku fima arabtum bihi cikin abinda kuka yi na wanka ne kamar jirwaye min khidmatin nisa'i na neman auren mata aw akanantum fi anfusikum ko kuka ɓoye hakan a cikin zukatanku alima Allahu Allah ya san annakum satazkurunahunna da sannu za ku ambata musu wato za ku yi magana da su a shawaɓe ta hanyar kuna son su a lokacin suna cikin illa walakin man wa'iduhun amma kada ku wani alƙawari da su ne yaje gidan yan za ku aure su suna cikin idda sirran aboye illa an ta kullu qawlan ma'rufan ku fadi wani magana ne kama da wancan jirwaye wato zan ainihin maganan ka ba kai tsaye ba wato in ka zo kanta a biya zai ka kadan jaganta maka yawa zai ka gwada ne to alaji Allah ka mutu kare yawa ka ga a ciki ne ai halakai ne kuma ce ka kafi yanzu ne tsanan ma'arufan ke nan wala ta zuma uqdatan nika kar ku je kuna masu nufatan kulla wani aure hatta ya buga kitabu ajala har sai iddan sannan ya riga ya kare wa lam kusani annallaha qalla allah ya'lamu ma fi anfusikum ya san abin da ke cikin zukatan ku sahadaru ku tsorace ki wa lam annallaha ghafurun alim kusani lalle allah na daukakin sarki yawan gafara ne kuma allah mai dogon hakuri ne lallai lokaci ya riga ya yi islam daya na da muka faɗa na daidai Allah shi ban baladan sa inda muka shi kuskure idan ji ya ce mana Allah ya sami tarayya cikin ladan wadannan hayoyi insha Allah mu gobe za mu sharhi su gurgudan hali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh
na'am
akwai matan da a wannan lokacin har da shayarwa yana ba su wahala
na'am
suka furta da madara
Na'am, 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 na' azumin duk kuma da lokacin muna ta sharuwar mu ba ruwan mu tana ta fama da azumin ta to saboda haka yasa take yin wannan so wannan babu laifi a hada din zai taimaka na'am
alaikum salam